This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Palestinawa a arewacin Gaza sun bayyana irin gagarumin barin wutan da Isra'ila ta rika yi a ranar Asabar din nan, sa'o'i bayan har-haren da ta rika kaiwa ta sama da ya kashe akalla mutane 22, yayin da ta kuma gargadi mutanen da ke wurin da waɗanda ke kudancin Lebanon da su tattara su fice daga yankin domin kauce farmakin da ta ce tana kaiwa kan dakarun Hamas da Hezbollah. A cikin Lebanon kuwa, dakarun aiwatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka ce an sace kai hari kan hedikwatarsu da ke Naqoura, inda aka samu wani daga cikin dakarun nata tun a yammacin Juma'a, amma ta ce yana cikin hayyacin shi. Ba a dai tantance ɓangaren da ya kai harin ba. Lamarin ya faru ne kwana guda bayan da sojojin Isra'ila suka harba makamai kan hedikwatar kwanaki biyu a jere. Isra'ila dai ta gargadi dakarun aiwatar da zaman lafiyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da su hanzarta barin inda suke, a yayin da mazauna yankin ke kukan rashin samun ƙwayar abinci ko kuma wani agaji tun farkon wannan watan. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wani ƙwayar hatsi da ya shiga arewacin Gaza tun ranar 1 ga watan Oktoba, inda har yanzu akwai mutane da aka kiyasta sun kai su 400. Babbar kotun Iran ta soyi hukuncin kisan da aka yanke wata mata 'yan gwagwarmayar kwato 'yancin ma'aikata da aka zarga da alaka da wata kungiyar Kurdawa, cewar kafofin yada labaran kasar a jiya Asabar. An jiyo lauyan Sharifai Muhammadi Amir Raisien yana cewa kotun kolin ta soyi hukuncin kisan da aka yanke wadda yake karewa, kuma za a sake mata wata sabuwar shari'a a halin yanzu. Tun a farko dai an rika yin gangami da ya rika kare Muhammadi, inda kirayen ya shiga kunnuwan kotun kolin da sauraron basira da ya haifar da soyi hukuncin kisan. Aka kuma sanar cikin wata sanarwa da ta nemi a sallame ta baki daya daga dukkan tuhume-tuhumen da ake mata ba tare da wani sharadi ba. Sanarwar ta jaddada cewa soyi hukuncin kisan da aka yi wa Sharifai abu ne da ya samu sakamakon haɗin kai wajen ƙoƙarin ganin an cimma hakan, da ya haɗa da ƙoƙarin ƙungiyoyin ƙwadago da ƙungiyoyin malamai da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na ɗalibai da ƙungiyoyin waɗanda suka yi ritaya na ciki da wajen ƙasar, da ya haɗa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai daban-daban. Jami'an Pakistan sun bayyana a ranar Asabar cewa sabon fada da ya barke a yankin arewa maso yamma da ke kan iyaka da Afghanistan ya yi sanadiyar mutane akalla 14 da ya hada da mata. Shaidun gani da ido da jami'an 'yan sanda sun ce rikici ya barke a Kurram da ke gundumar yankin Khyber Pakhtunkhwa da jijjifan safiya Asabar, bayan da wasu masu dauke da makamai suka yi ruwan alburushai akan motocin fasinja. Waɗanda lamarin ya ritsa da su musulmi ne mabiya ɗariƙar Shi'a, yayin da waɗanda suka aikata aika-aikar mabiyan wata ɗariƙa ce kishiyar tasu. Labarin buɗe wutar da ya haifar da bazuwar mai da martani a sauran sassan da ke yankin. Wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda a yankin na Kurram ya ce mutane 8 sun samu rauni, inda ya ce wasu daga ciki na halin rai kwakwai mutu kwakwai. Da yake zayyana yadda mummunan fadan ya fara, Javidullah ya ce an fara jin harbe-harbe ne a yankin duwatsun Kunj al-Zai da ke kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan. Ya kara da cewa daga nan mahukuntan yankin suka gaggauta aika 'yan sanda da sauran dakarun tsaro zuwa yankin domin maido da zaman lafiya da kullayar jejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da taimakon dattawan da ke yankin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani ayarin masu gudanar da ayyukan jin kai a Kamaru na kai ziyara gida-gida a yankunan da ke cikin ƙauyuka domin bikin watan wayar da kai kan cutar kansar mama, inda suke ba mata shawara da su ziyarci asibitoci domin a yi musu gwaji kyauta a kuma ba su magani. Kimanin kashi 60 daga cikin 100 daga cikin sama da mata 7,000 da aka samu dauke da cutar kansar mama a Kamaru sun mutu har lahira a bana saboda makarar da suka yi zuwa asibiti, cewar jami'ai. Wata daliba a fannin ilimin tarihi mai shekaru 30, Emily Nadege a Tangana, ta shaida wani gungun mata da 'yan mata a jami'ar Yaounde yadda ta shiga mummunan tashin hankali a lokacin da aka gano tana dauke da cutar kansar mama. Ta ce da dama daga cikin 'yan uwanta da abokai da abokan karatu sun juya mata baya, tare da ɗiba tsammanin cewa ba za ta yi wani tsawon rai ba tunda suka ji labarin cewa an gano tana dauke da kansar nono a watan Yuli na shekarar 2020. A ranar Asabar din nan aka daure wani matashi mai shekaru 22 a duniya a gidan kaso a ƙasar Faransa bisa samun shi da laifin mara baya ga aƙidar kungiyar IS masu fafutukar kafa ƙasar Musulunci da kitsa shirin kai wani mummunan hari kan wani filin ƙwallon ƙafa ko wata cibiyar kasuwanci.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalci karmi a zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf take muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu sake duba batun mafita ga matsalar yada bidiyoyin tsiraici a dandalin sada zumunta, musamman daga bakin iyaye mata kuma ƙwararru. A cikin wannan makon dai batun yada tsiraici ya dauki wani sabon salo, inda wasu 'yan mata ke ikirarin cewa kaso 70 cikin 100 na mata, musamman matasa a arewacin Najeriya, na naɗan faifan bidiyon tsiraicin kansu su ajiye a waya kawai ba don turawa wani ko wata ba, lamarin da wasu suka musanta. Shin menene wasu yara mata ke cewa a game da ikirarin kaso 70 cikin 100 na mata na aikata wannan mummunar ɗabi'ar? Ga bayani daga bakin wata matashiya.
Ni gaskiya ana ra'ayin ana aika, amma gaskiya bai kai wannan percentage din ba. Abin da nake gani shine sometime samar kansu suke daukan nauyin ɗan matan, so in yanzu saurayi ya ce ka tura nude ɗinka, dole ne ka tura saboda kana ganin baka da option, shi yake maka komai.
Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da fitacciyar 'yar kasuwa, ma'aikaciya a fannin shari'a kuma uwa, wacce za ta fara da bayani akan yadda ya kamata a tunkaro wannan matsalar don samu mafita mai dorewa.
Sunana Abida Hanafi Abdullahi. Abinda zan ce shine wannan abu daga gida ya kamata tun farko uwaye mata su tashi tsaye su tarbiyyantar da yaran su game da abin da ya dace da bai dace ba. Yadda Bature ya ce charity begins at home, uwa ta zaunar da yaran ta mata ta gaya musu, kai ba ma mata ba har maza, don yanzu ba wani batun magana mace ko namiji. An ce what a man can do, a woman can do even better. So in this situation za a ce what a man can do, a woman can even do worse. So kamar yadda al'aura take a turanci private part, an keɓe ta ne saboda wasu dalilai. Al'aura bai kamata a ce mata ko maza suna baza shi har a ce ya kai ga duniya gaba ɗaya suna gani. Kamata ya a ce uwa ta zaunar da yaran ta, ta nuna musu abin da ya kamata a fitar da wanda bai kamata a fitar, sannan akwai wuraren da wani bai kamata ya taɓa maka ba.
Na'am, ko zaki bada misali malama Abida?
Kamar ni ina da yara mata, so ni lokacin yadda nayi akwai wani video haka da ake fadakar ma yara kan private parts, inda bai kamata a ce mutane su taba maka ba, in sun taba maka kai magana. So sai na sa musu video din, suka kalla, da suka gama kallo sai na kira su na zaunar da su na tambaye su me suka fahimta kan video din nan, sai suka gaya min, sai na ƙara sa musu suka kalla, na ba babban suka je suka kalla, na ce ta yi musu bayani, ta ma ta ƙara musu bayani, na ƙara kiran su na zaunar da su na fahimtar da su, na ce musu duk yadda wani ya taba maka wuri kaza ko kaza ku zo ku fadi ko kuma akwai wasu da zasu yi maka wani abu su ce kakka ga ya mamomi to lokacin ne ko zaka ga ya mamomi duk yadda kake jin tsoron wannan ka kawai ce mishi eh amma dai ka tabbata ka zo ka ga ya mamomi ko kin zo kin ga ya mamomi so irin haka akwai wayan da uwa za ta iya yi ma yara har ta san me suke ciki ba dole ko me ka ji ba kai fada yanzu wani za a iya cewa ai naji an ce yaron ki ko yarinyan ki tayi kaza kawai ka kama yaro da duka shi yasa wasu yaran suke jin nauyin su gaya ma uwayen su abu
wato kina nufin iyaye su kara gani wajen jawo ƴaƴan su jikin su kenan
jawo yaro a jiki ma kanshi yana da amfani saboda wasu yaran suna jin ba a kaunan su a gidan su shi yasa wani abun ba su iya fada ma mahaifin su amma in ka jawo yaro a jiki duk yadda abu yake za su iya gaya maka saboda irin waɗannan abubuwan yawanci zaki ga ma daga cikin gida ne ake farawa wani kuma makota ne wani kuma malaman su ne so duk in ka fada kama yaro da nan gurin bai kamata a taba ba kani lokacin har ce musu ne ni kaina in na taba muku wani wuri kuka jibe muku ba ku yi min magana ko ku je ku ga yaman babanku in babanku ma yayi muku zo ku ga yaman like bambance musu kowa ba so da su san lalle wannan al'auran tana da muhimmanci bai kamata a ce ko uwar da ta haife ka ta taba maka shi yadda bai kamata ba so ta haka nan ne ake fara amma Allah na tuba yaro ya tashi bai san abin da ya kamata ba bai san abin da bai kamata ba wani lokaci in ma kaga dress din da Bahaushe sai ka ji mamaki ayyan wannan kuwa musulma ce ma saboda ba a nuna musu bai kamata ba so tun farko tun daga gida tarbiyyar take farawa daga gida a fadakar da yaro Allah ya kare mu ya kare mana zuri'an mu
akan wannan maudu'in dai mun tuntube kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko wacce ta yi fice a dandalin sada zumunta sakamakon aikin fadakarwa da taimakon al'umma da take inda ta fara da bayani akan abubuwan da zamani ya zo mana da su da kuma batun yadda wannan lamari na yada faifan bidiyon tsiraici yayi kamari
sunana Dr. Hauwa Babura to kan wannan maudu'i dai da ake magana na abubuwan da zamani yake zuwa mana da su including wannan tsiraici da yanzu ƴan mata sukan dauki hoton jikinsu su saka a wayar su su bashi ko kuma su saka a social media abu ne wanda yake baku a gare mu gaskiya fi sabilillahi amma ina jin abun nima yana yawo a gari amma dai a ce ya yadu da yawa har ya zama a ce kashi 70 na yaran mu suna yi wannan ne gaskiya yana da yar wahalar yadda to amma dai ko ma kashi nawa ne banna banna ce kuma in bata kai ma kashi 70 ban aka batta za ta kai 100 ma to abinda zamu tashi tsaye kenan mu yaka
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu koma ga malama a ganin ki me ke jawo shiga cikin irin wannan mummunar dabi'a
koyin halaye marasa kyau daga kasashen makwabtan mu ko kai ta ganin abinda bature yake kai ma Bahaushe kai zaka yi ko kuma irin wani yanayi na tayar da hankalin jama'a wanda yakan sa ƴaƴa mata su ji cewa su a tsakanin su da sauran ƴan uwansu mata wannan tafi hanci dogo wannan yafi fari hasalin irin wannan ma shine yake kawo bleaching har abada yarinya ta ga cewa ita ba fara bace ita sai tayi fari za ta samu kula daga maza ko daga ƴan uwa ko ta samu competition ita ma a ce ita wata ce to haka trending an zamani yazo da banna haka take zuwan mana
to ina mafita
mafita akan wannan harka ma da na fara tattaunawa da ƴan mata da suke tare da ni ne musu tambayoyi yanzu idan kuka shiga cikin irin wannan matsayin abu ne mai sauki da za ku iya tankare iyayen ku yi musu magana suka ce da ni tabbijan iyayen Afrika kaman wani hade kai suka yi iyayen mu ba sa ba ƴaƴan su fuska ƴaƴan su ƴan mata su tankare su da matsalolin rayuwa hatta irin wannan abu na peer pressure da zaka ga cewa ai kawata ita take yi ni ma bari in yi ko kuma su samarin zamani wanda sukan zo da irin wannan dabaru su nuna wa yarinya sai fakin nuna min hoton ki naga yadda kike in kin yi min kafin mu ci gaba to in yau wannan ya zo mata da wannan same labari wannan ya zo mata da shi ita kadai ita tana ganin ma to ayyayi ne haka ake da kuma irin a'a competition ne na ko kuma kawai ni bari in dauki hoto na a tsirara wanda a yanzu abin jan hankali shine wani zai iya daukan wayar ki yar uwata yata kanwata ya je ya dauki hoton ki ya gani ya baza wani zai iya zuwa ki bada aiki ne ki ce kina so a miki kaza ya zuke miki hotuna baki sani ba duk akwai irin wannan abin sharing din nan sai kaga kawai hoton ka ya fita wani ya rike ya zo ya rika maka blackmailing da shi ko kai wata rana ka girma ka zo abin bai yi maka ba
madalla wani kira zaki wa yaran mu mata a yanzu
ni dai ina kira ga yaran mu dan Allah su lura da kansu kada irin wannan abu na zamani ya zo ya zame musu sun zama masu gushewar hankali saboda ita yarinta ba abu bace da take tsayawa har abada akwai girma zakai aure zakai ƴaƴa mutunci zai zo ya zube ku rika tunanin gaba ƴan uwana ƴaƴa na ku rika tunanin gaba
baya ga yaran mu kuma me zaki ce wa iyaye a daidai wannan lokaci
jan hankali ga iyaye musamman iyaye mata ni na shafada zamani ya zo da ku fa yanda iyayen ku suka yi muku fatar biyar da suka ba ku ku dauki mai kyau daga ita ku yadda wadda ba za ta yi ba ayu ba a yanzu ku ja hankalin ƴaƴan ku ku janyo su a jiki ku nuna wa ƴaƴan ku cewa suna iya zuwa gare ku da duk wata matsala kuma za ku zauna ku tattauna da su kuna iya kiran su ku tambaye su in kun ji abu da yake trending a radio a television a social media a wance naji kaza yana faruwa ya kika gani an taba kusantar ki da irin wannan gaya min ni mahaifiyarki ce duk abin da yake faruwa ki zo mu tattauna matsalolin zamani ku rinka saka su akan wato tafarki na leadership a gidajen ku ta haka ne za su gane cewa an yadda da mu za a iya zuwa a tattauna matsalolin mu amma kada mu zamana a cewa wai mu muna nuna musu mun fi su wayo kana kallon trending events sai kawai ka zo ka fara zancen jahannama a gaban ƴaƴanka you think suna sauraro a lokacin da peer pressure take knocking zancen uwa fa na jahannama fa kikin yake baya tsayawa kira na ga iyaye mata wato su jajirce akan assasa kawantaka da ƴaƴansu su nuna musu fagen cewa a duk sanda kuka samu kanku a wata damuwa ko neman shawara ni mahaifiyarki ko ni anti dinki me rufa asiri ce ni zaki zo ki fara gayawa
to mun gode a baya-bayan nan dai ya dai bidiyoyin tsiraici na ƙara kamari kuma masana na ƙara jaddada cewa dole ne iyaye da saura masu ruwa da tsaki su ƙara ninka kokarin su wajen tarbiyya da bibiyan abubuwan da yara ke yi a kafofin sada zumunta to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu nada tabarmin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya tun a watan Agustan 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki musamman ga yaran da basu samu cikakken rigakafi ba to shin menene ma cutar polio kuma yaya alamominta suke kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja yayi karin bayani
cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take haifarwa wadda take kawo watakila dan samu dan zazzabi da ciwon kai da ciwon dan wuya haka daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman kafafu a wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin lumfashi wannan shine dalilin da yasa wani lokacin takan yi kisa
to likita shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara
kwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kasu a asali kashi uku wanda ake cewa type 1 type 2 da type 3 amma daga baya-baya an samu abinda ake cewa vaccine derived polio virus wato ainihin allurar rigakafin wanda ake digawa kwayar cutar polio ce ake da kushe kaifinta ya zama kenan ba an kashe ta gaba daya ba amma an da kushe ta da idan aka diga in ta shiga cikin ƴan hanji za ta dan hayayyafa na dan wani lokaci wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan to ita wannan kwayar virus da ake amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi sai ya kasance tana canza nau'i, abinda a likitance ko a kimiyyance ake cewa mutation. Saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine derived polio virus. Ta zama kenan kashi na hudu wanda takan dan zagaya cikin al'umma, kuma wasu kasashe sun ba da rahoton ciwar. Kamar Indonesia misali sun taɓa ba da rahoton cewar an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan inna, wanda asalinta daga wannan vaccine drive wanda ake cewa circulating vaccine drive polio virus.
To likita, shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara?
To inda ake samun bambanci na tsananin cutar ne, ita wacce da ake cewa wild polio virus tafi tsanani kuma tafi kawo shanyewar jiki, musamman type 2 din nan wadda kura daga kasan mu a shekara ta 2020. Saboda haka ita ta fi tsanani akan su wannan wanda aka ba da rahoto na baya, wato vaccine drive din nan, circulating vaccine drive polio, ba su kai tsananin waccan ba.
Ko menene yasa ake kara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi, ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a Najeriya? Ita ce tambayar da nayi wa Dr. Abdullahi Bulama Garba. Ga kuma abin da yake cewa,
to bullar wani nau'i na cutar shan inna da hukumomi suka sanar a Najeriya ba abun mamaki bane, kuma ba wani sabon abu bane a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake yi da kullun na cututtuka wanda suke da rigakafi, wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases. Wannan cututtuka sun hada kaman shan inna, kaman kyanda, kaman su tarin shika da tarin TB da sarki haƙora. Wannan cututtuka su ne wanda ake bada rigakafin su yau da kullum. Kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake bada rigakafin nan yayi ƙasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa, wato akalla a samu kashi 80 zuwa sama na yara a kowanne wuri da ake magana. To in dai har ka ce ba a samu wannan ba, to za a iya samun jifa-jifa haka, wato cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran wa'anda na faɗa a sama. Rashin samun garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala a rigakafi na yau da kullum. Ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya, to a cikin wannan shekara ɗaya na farko akalla a ce uwa ta je asibiti a sau biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka wa'anda suke da rigakafi. Wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullum cikakke ga yaro ko kuma yarinya shike kawo raunin rigakafi, shi muke cewa weak routine immunization system. Kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa. Misali, za ki ga cewa ko su iyayen ne a basu samu sun je ba, kuma su zo samu maganin akai-akai, shi zai sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je, ko kuma a ce da gangane ba su zo su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar rigakafin nan. Sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya, shi yasa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen. To amma dai gaskiya kuma mun gano ma cewa sau da yawa yanzu za ka cewa sai ga iyayen ma suna son masu je a rigakafin, amma sau da yawa wallahi ma'aikatan lafiya suna tasu matsalar. Za ga an shirya a je abin da ke cewa outreach, wato a tashi kamar daga asibiti a je kamar wasu ƙauyuka aka ko rigage haka, sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma ba su je ba. So kuma ko wurare kamar da ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na Boko Haram ɗin nan, sannan kamar yadda ake ta banditry ɗin nan, to ka ga shi ma ma'aikacin lafiya gaskiya shi ma saboda zai tsoron lafiyarsa da kuma ransa, shi ma haka zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin. So duk dai inda aka samu cewa akwai rauni na rigakafin yau da kullum, to wannan shi ke kawo ɓullar wato cututtuka wa'anda yake suna da rigakafi ne yau da kullum, kamar polio, sarki haƙora, tarin shika, haka kamar wanda na faɗa. Kuma kamar nau'in da aka ce an samu a Najeriya, wannan bai ɗauke Najeriya daga matakinta na cewa ta kawar da cutar polio ba. Wannan nau'in da aka samu ita ake cewa CBPD, wa circulating variant of polio virus, wa suka ce mata circulating vaccine derived polio virus. So wannan samun da samu ɓullowa wannan circulating variant polio virus da aka yi a Najeriya ba abin mamaki ba ne, in kika duba kamar lokaci ne na damuna, ko za ka ga cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa, kuma kuma ruwan sama ya za wanke ya shiga cikin ruwan nan za ga mutane da yawa sun sha. To duk inda ake samun ana shan ruwan da yake bashi da tsafta ko kuma ana cin abinci wanda yake bashi da tsafta kamar yanki kaje kasuwannin mu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga na sai da abinci ga kwata nan a bude sannan kuma guda ya shiga ya zo ya taba. To shi gaskiya duk irin wannan suna kawo ba ma wai polio kadai ba har ma irin su cholera irin su typhoid din nan. To duk yawanci cututtuka ne wa'anda suke da alaka da rashin tsafta, musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha. Wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kadai ba, rigakafin sai fi amfani idan aka ce kuma an hada gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli. Kuma iyaye ya kamata su rinka haƙuri don yau a ce mace ta je asibiti ba ta samu magani ba mamaki an samu eco ne wajen transportation a gani ba mamaki an je yau babu to gobe a je a samu. To ya kamata a je a yi haƙuri a rinka zuwa ana ba rigakafin nan saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin. Rigakafin nan ganje an yi ba wani abu ne wanda ma ake ba da allura din nan ma bai fi a dan samu dan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biyu warke ba. Amma idan yaro ya samu jinya ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba wato ita ka cewa irreversible muddin kafar yaro ta shanye ba har abada ta shanye babu abin da za ka yi sai dai kawai ka taimaka dai ya zan samu abin takawa da wani waye amma babu wani abin da za ka yi da za ka ce gashi ka dawo da wannan kafa. Saboda wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan yana da kyau kuma yana da amfani gaskiya. Sannan kuma suma ma'aikatanmu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikinsu. Wato ɗabi'a ta ma'aikatanmu wani lokaci shi yakan kori ma su ma iyayen su kawo ƴaƴansu wani lokaci a kyare su wani lokaci a zo a yi birth da su ka gani ko kuma a ce gashi an tsara za a yi sannan a ƙi ko kuma a ce gashi za a je wani ƙauye a yi outreach sannan a ƙi zuwa. So gaskiya suma ma'aikatanmu wani lokaci suna da tasu matsala kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki da ya yi aikinsa tsakani ga Allah. Kasancewa kayi kuma kar ka zo ka rubuta mutane ƙarya saboda haka muna kira ga jama'a su riga kaiwa ƴaƴansu rigakafi su kuma ma'aikata su tsaya su yi aikin su tsakani ga Allah sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da zaka sha ba. Ya kamata jama'a su ma su dauka su kula da kansu. Bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kadai yana kawo rigakafi a mai da gudawa wajen kashi 40 saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu tsaftar gidansu kuma da tsaftar abin da za a ci da za a abin da abin da za a sha. To insha Allah ma ka dawo annan da kuma rigakafin zai ga cewa ba wai polio kadai ba har ma su kyanda nan su sarki hakora tarin shika nan duk za a samu saukin su insha Allah.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da safiya. Dan uwanku Pastor Zakaria Oga a na Iglesiyar Faithful Witness Evangelical Bible Church dake nan Malali, jihar Kaduna, Nigeria. A wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah wanda karatunmu na samuwa cikin littafin Zabura 25 aya na 4 da aya na 5 yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani gama kai ne Allah na cetona a gare ka nake sauraro dukan yini. Mai sauraro ayar Allah tace a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna raye sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya. Mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar addu'o'in da shi mai zabura yayi annan ya kamata mu dauke su mu lura da su mu kula da su mu kuma me da wa'annan addu'o'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu. Da farko yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka. Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawaza duhun dake gaban mu shi yasa yace ka koya mani hanyoyinka ka bishe ne cikin gaskiyarka da kuma koya mani. ma'ana Ubangiji Allah yana koya mana hanyo, yana bishi macin gaskiyar kalmarsa. Wannan ya nuna mana cewar idan ku Allah zai ji addu'anmu ya ansa roki-rokinmu, to dole mu na daya mu kusance Ubangiji Allah, na biyu mu daidaita al'amuranmu a cikin majami'u, daga iyalanmu da kasa gaba daya, a duk inda yake muka iske kanmu. Na daya, in muna tunanin al'amura su gyaru, mai sauraro dole ne mu fara gyara ta farkonmu. In ba mu yi hakan nan ba, lalle bai yiwuwa wani abu ya gyaru sai mun ka fara gyara halayenmu. Yayin da muka fito yau, Ubangiji ya amsa addu'oinmu, ya karbi ibadunmu, ya kuma bishe mu hakan nan, ya daidaita ta farkon kasarmu. Allah ya amsa mana roki-rokinmu a cikin sunan Yesu.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.